sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 14 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ka Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballe, Majalisar Dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin iza tarzoma akan Majalisar Dokoki a watan da ya gabata. Da safiyar yau Lahadi ne kuma cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa mutanen da suka harbu da COVID-19 a faɗin duniya sun kai miliyan 108,500. Kana Aliyu Asabar, ministan kiwon lafiyar kasar Gini, ya ce mutum hudu sun mutu da cutar Ebola a wani sake bullon farko da cutar ta yi a cikin shekaru biyar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya, sakamakon wani rikicin kabilanci da ya barke a kasuwar sata da ke garin Ibadan tsakanin Hausawa da Yarabawa ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi ga kowane mataki gwamnatin jihar Oyo ta dauka.
Ta rufe kasuwar kayan gwari da ke sasa Ibadan. Sana ta kafa dokar hana fita a yankin na sasa.
A kuma za ku ji cewa jami'in siyasa a jamhuriyar Nijar sun koma daukan matakan koran magoya bayan su da suka ke bin umarninsu.
Kenan waɗannan mutanen za mu ɗauki matakai da gaugawa na mu sayar da za mu yi su ba hatacci bane daga ranar yau mai kamata yau masu zamba mutanen MNP bane tunda dokokinmu sun ce duk wanda biro politika ya ɗauki decision yake bayar da wannan decision kin ba kenan shi ba ɗan fata.
Sannan kuma za ku ji cewa a Najeriya kungiyar dattawan Arewa ta yi kira ga gwamnonin Arewa su shirya tsaf don karɓar makiyaya masu bin doka da oda na kaba wa'adin ficewa daga wasu jihohin kasar. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Mai Shanu ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin iza tarzoma akan Majalisar Dokoki a watan da ya gabata, bayan da ɗaruruwan magoya bayansa suka afkawa 'yan majalisar yayin da suke kokarin tabbatar da nasara da Joe Biden da Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. Sadatoci 57 suka kada kuri'an amincewa da tsige tsohon shugaban na Amurka akan laifin ingiza tarzoma, yayin da 43 suka nuna akasin haka. Amma 'yan Republican 7 da suka karu da 'yan Democrat 50 masu rinjayi da suka nemi tsige Trump, adadinsu ya yi ƙasa da ƙuri'u 67 da ake da bukata kafin tsige shi, wato 2 cikin kashi 3 na adadin 'yan majalisar dattawan su 100. Wannan ne karo na biyu da Trump ya zama shugaban Amurka ɗaya tilo a tarihin ƙasar na sama da shekaru 200 da aka taɓa tsigewa sau biyu, amma kuma aka wanke shi a shari'ar da Majalisar Dattawa ta yi. Da safiyar yau Lahadi ne cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa akwai mutum miliyan 108,500 a faɗin duniya da suka harbu da COVID-19. Amurka mai mutum miliyan 27,500 da suka harbu da cutar ita ce kan gaba. Kana India na biye da ita da mutum miliyan 10,900. Sannan Brazil na biye da su da mutum miliyan 9,800. Jaridar Telegraph ta Burtaniya ta ce wasu masana kimiyya a Burtaniya suna shirya rigakafi na gama gari da zai yaki kowace sabon nau'in cutar coronavirus da za su kasance a cikin shekara. Jaridar ta Burtaniya ta ce masana kimiyya daga Jami'ar Nottingham suna nan suna aiki gadan-gadan wurin haɗa rigakafi da zai auna ainihin ƙwayar cutar maimakon bazuwar cutar da galibin rigakafi suka fi mai da hankali a kai yanzu. Wata ma'aikaciyar NERS a Zoni Marina ta ga irin barnar da annobar COVID-19 ta yi yayin da take kula da ɗakin mutane da suka harbu da COVID-19 kusan watanni 7 a asibitin Indraprata Apollo da ke New Delhi. Yayin da take jira ta karɓi allurar rigakafin COVID-19 bayan ta tashi aikinta na dare, sai kuma ta fara jin tsoron wani abu ka iya faruwa da ita bayan ta karɓi allurar rigakafin. Ta ce na ji mutane da dama na cewa yakan haifar da matsala, saboda haka na ɗan damu kafin amin allurar rigakafin, in ji Marina. Ba kamar wasu ƙasashe da dama ba, India ba ta da matsalar rashin rigakafi, inda aka fara aikin ba da alluran a faɗin ƙasar. tun lokacin da aka kaddamar da shirin bada rigakafi a tsakiyar watan Janairu. Jami'an kiwon lafiya na kokarin shawo kan matsalar rashin karbar rigakafin, inda mutane suka ki zuwa yin allurar a cibiyoyin dake aikin.
An jima kaɗan Baba Yakub Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, sakamakon wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a kasuwar Sasa da ke garin Ibadan a tsakanin Hausawa da Yarabawa, ya yi sanadin rasa rayuka da kuma dukiya mai yawa. Gwamnatin jihar Oyo ta rufe kasuwar kayan gwarin ta Sasa, kana ta kafa dokar hana fita a yankin na Sasa da ke ƙaramar hukumar Akinyele. Daga Ibadan, wakilin Hassan Umar Tambol na ɗauke da rahoton.
A sakamakon rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a kasuwar Sasa Ibadan a tsakanin Hausawa da Yarbawa, gwamnatin jihar Oyo ta rufe kasuwar kayan gwari da ke Sasa Ibadan, kana ta kafa dokar hana fita a yankin na Sasa da ke ƙaramar hukumar Akinyele. Kakakin gwamnatin jihar Oyo Taiwo Adisa ne ya sanya wa takardar hana fita hannu a madadin gwamnatin jihar Oyo, inda aka hana fita daga ƙarfe 6 na dare zuwa ƙarfe 7 na safe. Shugaban kasuwar ta Sasa ya ce da yake gwamnati ta yi daidai na rufe kasuwar da sanya dokar hana fita, amma dokar bata isa ba don magance wannan rikicin.
Sunana Alhaji Usman Hijiru Yaku, ni ne chairman Sasa Market Trader Association. Wannan doka da ta kafa, kamar inda gwamnati ta kafa, ita gwamnati ba za a ce da abu da ta yi ba daidai ba ne, amma ita dokar nan a yanayin abin da ya riga ya faru a wannan kasuwa, sai mu ga ba shi daidai da abin da zai magance abin da ya faru ba.
Kana nufin me?
Saboda a lokacin da hankali ya riga ya tashi aka fara kone-kone ana asarar rayuka, idan an je an yi doka daga karfe 6 na dare zuwa 7 na safe, wannan doka abin da ya riga ya faru ya fi karfin wannan doka. Don dokar da ya kamata wacce muka fara inda an yi ta za ta kawo maganin wannan abu ita ce 24 hours.
Da hali yanzu wani hali ake ciki a nan unguwar ta Sasa?
Halin da ake wanda zai suka faru sun faru marasa kyau, saboda an riga an yi asarar dukiyoyi da rayuka da shaguna da dai abubuwan duk da ba a rasa ba. Yanzu dinnan zancen da ake yanzu nan ake kira na cewar ainihin yin majority gidajen mutanenmu na Hausawa da suke haya kuma waɗanda suke abin nan duka yakin yaran unguwa sun kusan fage suna ɗebe musu.
Babu jami'an tsaro na anan Sasa yanzu?
Ba, jami'an tsaro sun tara kan kwanoni ne da tituna, akwai lunguna waɗanda duk inda tunane yake akwai su da yawa. Kaga su jami'an tsaro ba su ga inda lungunan nan suke, balle ba ka garin nan a samu in kama an raya kama zuwa ko kuma in su gani su gudu kan tituna ne kawai suka tsare.
Kamar jami'an tsaro?
Eh, akwai jami'an tsaro na sojoji, akwai civil defense, akwai yan sanda. Waɗannan kuma yan wannan kungiya sabuwa da suke wannan area din nan kuma akwai
jami'an tsaro a mutum kun.
Eh, to duk rabi mutanen nan da kaga an kai waɗannan yan amata ko dinnan suka kai mana su. Yanzu labar su suka.
To amma kamar kana zargi ne.
Ah, ba mu gara zargi ba ne. Ai, kafin zo a matakun ɗin nan ba a harbi kowa ba, kuma a ƙona gidan kowa ba.
Na tuntuɓi shugaban rundunar tsaron Amotokun, Kanar Olayinka Meritaya, a game da zargin kashe mutane amma bai ɗauki wayata ba. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo, Pretendant 'yan sanda Ganga Fadeyi, a game da zargin wasosan kayayyaki a unguwar ta Sasa, yace zaman lafiya na dawowa, komai ya koma daidai, duk wanda yake da wani korafi ya kaiwa jami'an 'yan sanda, suna nan a ƙasa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma ga Baba Yakub Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Asabar, ministan kiwon lafiyar kasar Gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar Ebola a wani sake bullar farko da cutar ta yi a cikin shekaru 5. Remy Lama ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai AFP cewa muna matukar damuwa game da waɗannan mace-mace na farko tun bayan barkewar annobar daga shekarar 2013 zuwa 2016 a Gini da ta hallaka mutum 11,300 a faɗin yankin Afirka ta Yamma. Ɗaya daga cikin sababbin mutane da suka harbu da cutar ita ce wata ma'aikaciyar NERS da ciwo ya kama ta a ƙarshen watan Janairu, kana aka bisa ta a ranar farko ga watan Fabrairu, a cewar shugaban hukumar kiwon lafiya Sakuba Keita yana faɗa wa kafar yaɗa labaran cikin gida. ya ce a cikin waɗanda suka je Bison mutum takwas sun fara nuna alamun kamuwa da cutar inda suka fara zawayi da amai da kuma zubar jini mutum hudu da suka mutu da cutar Ebola suna zaune ne a Nzarikore dake kudu maso gabashin kasar inji kaita a ƙarshe kasar Kosovo ta fara kada ƙuri'a yau Lahadi da safe na zaben ƴan majalisar dokoki bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta soke ƙuri'a tabbatar da Gwamnatin Democratic League of Kosovo ko kuma LDK ta kafa sama da ƴan takara 1000 daga jam'iyyun siyasa 28 ne suke fafatawa akan kujerun majalisar 120 mutum miliyan 1,800 ne za su kada ƙuri'an ciki har da wasu 100,000 da ke zaune a ƙasashen ƙetare zaben na yau Lahadi na zuwa ne lokacin da kasar take fama da matsalolin tattalin arziki da annobar corona ta haddasa Kosovo ta bada labarin mutum 64,000 suka kamu da cutar COVID-19 kana sama da wasu 1,500 ne suka mutu da cutar
gaida babu ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Wasu jami'in siyasa a jamhuriyar Niger sun so madaukan matakan koran magoya bayan su da suka ji bin umarnin su nan mara waɗannan takarar jami'a mai mulki ta PNDS tarayya. Inda kawancen jam'in ya zargi 'yan adawa da neman haddasa rudani a tsakanin su sai dai 'yan adawa sun musanta wannan zargin inda suka ce wannan batu ba haka yake ba ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana
jami'in siyasa a jamhuriyar Niger ta kai su ga kora da neman 'ya'yansu da suka bijire umurnin su da su sadi inda dare musu a daidai lokacin da aski ke dannowa zuwa goshi domin kwanaki kalilan kawai suka rage ga zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wannan ko ta faru ne bayan da waɗansu 'yan siyasar suka yi brace da umurnin da jami'in nasu suka basu na su bi dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad
sunana Abdurrahman Idrissa Kado ni a president na coordination departmental na MPR Jamhuriya to saboda haka tunda bayan ake alliance an ce ga ƴan da mun kabi to kuma nan zamu muna nayi kira duka ga ƴan Jamhuriya gaba ɗaya na departmentin kwalli gaba ɗaya na nuna musu duk wanda bai bi alliance ba kenan abin da yake ya bar farki kuma shi kanshi albade ya ƙara shaida muna taro wanda mun kai tawa na meeting gaban kowa ya nuna duk wanda bai bi umurni ba kenan gagani ya kamata ma ya ce ya bar partin
ni ne Abubakar Idris Kado wanda ke sani da sunan Kado president na matasa na MNC da nasara gwanni kenan har saboda haka mu partin mu akwai dokokin da ya kamata a dauka na duk wanda aka dauki parti na matakai na tsaro na sama yazo ya burjere mu parti kenan ile consider kum demission kenan wa'annan mutanen zamu dauki matakai da gaugawa na mu sayar da zamu yi su ba hitacci bane daga ranar yau mai kamata yau ma sun zamba mutanen MNC bane tunda dokokin mu sun ce duk wanda bureau politique ya dauki decision yake bare don decision kin ba kenan shi ba dan party bane
wannan ta wanzu ne a wurin taron gaugawa da jami'in da ke marawa dan takarar jam'iyya mai mulki a garin birnin Kwanni suka yi a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya inda jami'in suka kareta cewa ƴaƴan su sun bijire musu har ma suka zargi in adawa da haddasa wannan rudani a cewar su maimakon su fita yakin neman zabe
to wanga abu ne wanda jami'in siyasa wani gungu ne na jami'in siyasa wa'anda ƴan siyasa mun san su dama tunda mun san dama babu wani aiki wanda sun ka iya banda wannan su zo su tara mutane cikin taron nan in an ka jawo wanga ba a ma san shi ba a ce magana da sunan wata jam'iyya a jawo wanga kuma a ce magana da wata jam'iyya to hakan gane ya kwaro
daidai fa dan adawar sun musanta wannan zargin kamar yanda Mr. Abdullahi Muni na RDR canji ya bayyana mini
ai mutanen da suka zo mutane ko ne ya san ƴan partin cikin suna masu matsayi na manya-manya cikin partuttukan su kuma duk abin da ya zo bisa kan waɗanda fartattuka waɗanda sun kabi jama'iyya mai mulki na rikita mutanen su sun suka rikita mutanen su da kansu saboda su suka ce wancan dan takarar ba mutunin kwarai na ba zaman takiyo da sun kai cikin mulki da su zaman zalunci na sun kai da su sai dai sun samu su rashin kamnar su kuma suka koma suka ce kuma shi a kamnace shi saboda haka su suka tuttura ma ƴan mutanen su rashin
bijirarrun da aka ce an kora daga ga jam'iyyun su kuma ba za su sake magana ba da sunan waɗannan jam'iyyun siyasa tunda sun ki bin umurnin da jam'iyya ta azasu akan na tuntube su suka ce min ba za su yi magana ba halin yanzu saboda har yanzu takardu a rubuce na kuran su ba su isa a hannun su ba kenan ba san macito ba sai ya ta kare Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako to daga jamhuriyar Niger sai Nigeria tun bayan ba al'umma arewa ke yin kira ga shugabannin su kan sama Fulani makiyaya matsuguni da za su rinka kiwo cikin walwala don kawo ƙarshen rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a wannan karo bayan rashin jituwa da ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi daga bangarorin biyu musamman ma a kudancin Najeriya. Kungiyar dattawan arewa ta yi kira ga gwamnonin yankin su shirya tsaf don karɓan makiyaya masu bin doka da oda da za su dawo gida. Wakiliyar Mahalima Abdurrauf na ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar dattawan arewa dai ta yi wa gwamnonin yankin kira da su sama wa makiyaya matsuguni sakamakon yadda aka ba da wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya. Ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmad tana ne zargin cewa wasu ƙungiyoyi marasa kishin ƙasa ke ruruta wutan rikici domin cimma mummunan manufarsu. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewa na Stura Ashar Sharif ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yadda ake ganawa makiyaya da suka shafa gwamman shekaru a waɗannan yankuna a zaba.
Daga wannan sace gudun da ya kama zuwa yanzu ni a inda nake a kullun sai na samu waya daga mutane daga dazuzzuka a wannan yankuna suna ga mana yanda ake zuwa ana kashe su ana kashe dabbobin su wasu ma sun fara kamo hanya su baro garuruwan ana tare su ana kashe su babu yanda za a yi kundin tsarin mulkin kasa a ce yana iya ba wasu mutane kariya ba zai ba wasu mutane kariya ba to kin ga wannan mafi alheri a gurin su shine su tattara su dawo su gwamnonin arewacin Najeriya tunda a cikin su tamam gwamnan jihar Kogi da jihar Niger da gwamnan jihar Zamfara da kan sun ce suna da gurare za su yi tanada inda za su yi wa makiyayan nan matsuguni duk mutumin da yake tunanin cewar za a yi rashin adalci a zauna lafiya ƙarya yake yi ko waye shi
game da musababin daukan makamai da wasu makiyaya suka yi alajinas tura yayi karin bayani
a dubu mutanen da aka yi dinga yi wa kwacin dabbobin nan nasu ba da ba su da wani abu da suka sani ba su da wata sana'a rayuwar su gaba ɗaya aka yi tsoron dabbar ta dogara aka kyale su ko hakuri wa wani da basu tabbata
a wani bangare kuma gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce ba wa makiyaya wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya bai dace ba.
About the herders and farmers lashes. You have seen what our police in the southwest are doing.
Alhaji Yunus Ahmed Abubakar dan majalisar wakilai ne wakiltar mazabar Yamar Tijiba a jihar Gombe na tarayyar Najeriya. Yayi maraba da kiran da kungiyar dattawan arewa ta yi wa gwamnoni tare da ba da nasa shawara.
Wannan lamari da muka shiga ciki ma iya cewa to yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah ke juya bayansa kuma ya nuna musu irin kurakurai da suke yi. Arewa yadda muke da ana zaune da makiyayan nan gwamnatoci da suka shuɗe muna da abin da ake kira su grazing reserve. To nan za a shiga aiki akwai waɗansu gurare da ake kira su burtoli. To duk waɗannan abubuwa aka wayi gari sun shuɗe ba a lura da haƙoƙi na 'yan adam da suka kunshi wannan ƙasa ba. Ya kasance yanayin da Allah ya saka wani guri ana rani wani guri ana damuna kamar mu nan arewa muna samun damuna ne a samu lema na ji kusan watanni ko hudu ko biyar to tunda kasa ɗaya ce Najeriya can kudanci kuma sanda mu mun tunkari rani to su can suna da lema saboda haka sai mutanen mu su garzaya din wannan dai furtuli da ka baje ai kiwo mu nan arewa mun saba in mutum ya zo da kiwon sa ma sai ka bar shi ya rani a gonar ka damuna na fadawa ya kore su nan kuma kai ka samu ribar taki to duk wannan al'adu an watsar da su
tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ne aka fara samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Lamarin da baya rasa nasaba da shigan gonaki da shanu abinda ake ganin yana neman gagarumin gwamnati ta hanyar tsananta matsalolin tsaro. Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakin kare rayukan makiyaya da ke ficewa daga sassan da aka ba su wa'adin su fice din ya ci tara. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin Matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin dakile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin, ni dan Nigeria ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh, to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu din nan ma ban dade da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullun sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyi ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanan giza-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, ina da wani mezanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji, wato class work shi ma muna yin shi. Suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan, yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo aji, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin yayi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, wasu homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Alijita, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa. Bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation. Yeah.
Here is my song. I want you to really, yeah, okay, don't worry. Okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster, but yeah, you got
to gaskiya kalubale da zance la ina fuskanta, ko ince ina fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanan gizo-gizo ba. Ko da na fara gaskiya
abin ya dan bani matsala sosai saboda ni daliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su zaka ce min ai mallam ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi saboda ba girman kai anan in baka san abu ba zaka ce ma dalibi ya kai to daliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye daliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba
to a gaida mallam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka to man sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu ni ce ta ku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC
to a gaida Madina mai shani yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aika mana ta hanyar email Zama fara da sakon Shehu Adamur Jau ya ce Najeriya kasa daya al'umma daya dan haka ya kamata mu daina kashe junan mu domin dai hakan bai da wani amfani ko kadan sannan wai mai menene riba idan mutum ya kashe dan uwansa mutum Allah ya kyauta sai kuma sako daga Sani mai langelange a wuri Dali Usman taka lafiya da Zaid Bala kofar sabuwa kace albarkacin ranar radio ta duniya da aka gudanar muna taya dukkan masu huda da radio murnar ganin wannan rana kuma ba za mu tuya mu manta da albasa ba wajen jinjinawa ma'aikatan gidan radio ganin cewa su ne kashin bayan wannan rana Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana sai kuma sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kwadunari da Umar Babanya ya sabon gida a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum muryar Amurka hakika akwai bukatar gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauki matakin daƙile rikicin kabilanci da ke kokarin mamaye yankin kudancin kasar mu duba da abin da ya faru a kasuwar Sasa ta jihar Oyo muna jajantawa waɗanda suka yi asara Allah ya ji kan waɗanda suka mutu madalla muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na BOA zai so magabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen
matansa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
wannan da kuma ganin hannun su wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta taɓa kawo musu mutane da aka yi a duniya wannan dama ba to amma idan ka dauki wayannan ka zama kai abin da za ka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to lalle ka ga kana taurayi amma ba ka zauna cikin zamanin ka ba
shi dai yana gizo yana da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shago na nake zuwa saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban san zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yanda zaka iya mai da ita a kan hanyarka
yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
to baballe majalisar dattawa Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin izata zoma akan majalisar dokoki a watan da ya gabata bayan da daruruwan magoya bayan sa suka afkawa ƴan majalisar yayin da suke kokarin tabbatar da nasara da Joe Biden da Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba da safiyar yau Lahadi ne cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa akwai mutum miliyan 108,500 a faɗin duniya da suka harbu da COVID-19 Amurka mai mutum miliyan 27,500 da suka harbu da cutar ita ce kan gaba Kana India na biye da ita da mutum miliyan 10,900 sannan Brazil na biye da su da mutum miliyan 9,800 a ƙarshe a jiya Asabar ministan kiwon lafiyar kasar Gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar Ebola a wani sake bullar farko da cutar ta yi a cikin shekaru 5
to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tsaya na gabatarwa da kuma Lewis Hill da ya bada umarni amma injiniyan mu ne yanzu ne yi Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.